Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shiri a yau Laraba, 8 ga watan Fabrairu na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji hirar da muryar Amurka ta yi da wani dan Najeriya mazaunin jihar Ohio a nan Amurka, kuma masani a harkokin siyasa, akan jawabin da shugaban Amurka Joe Biden ya yi a daren jiya Talata game da halin da ƙasa ke ciki, inda ya maida hankali akan manufofinsa na tattalin arziki, tare da yin kira ga 'yan jam'iyyar Republican da su bada haɗin kai don ciyar da ƙasar gaba. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Laraba a wannan lokacin, yau ma muna nan tafa da shirin ciwon ƴa mace, wanda Aisha Ma'aza ta shirya za ta kuma gabatar da ma sharhin jaridu daga ƙasar Kamaru. Amma yanzu dai sai a gyara zama a sauraron labaran duniya kashi na farko.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa a jiya Talata cewa labarin Amurka labari ne na ci gaba da jajircewa, yayin da yake jawabi akan halin da ƙasa ke ciki, wanda ya baida hankali akan manufofin tattalin arziki na cikin gida, kana kira ga 'yan jam'iyyar Republican masu adawa da su yi aiki tare. Sai dai gwamnan jihar Arkansas Sarah Huckabee Sanders ta jam'iyyar Republican ta mayar da martani a madadin jam'iyyarta akan jawabin da Biden ya yi daga kasar lafazi, inda bayananta suka bayyana akasin kalaman na Biden yayin da ta caccaki shugaban kasar. Malam Garba Suleiman, wani ɗan Najeriya ne mazaunin jihar Boston mai fashin baki akan harkokin yau da kullum, ya mana tsokaci akan martanin nata.
Yadda ainihin gwamnatin Joe Biden ta yi ma wato tsofaffin sojoji rikon su kainan kashi wanda yake a ciki, saboda abubuwan da kan damun su suna wato halaka kanku, saboda aiki da damuwa da kamar rashin kula da gwamnatin ita Joe Biden take. Bayan wannan ta yi maganan ta caccake shi akan security na ƙasan ma, wannan ishu ne babba wanda ta yi magana a kai. Har ya zamana su 'yan Republican a wannan wuri sun goyi bayanta akan abubuwan da ta faɗi. Sannan ta yi magana akan wato tsadar rayuwa a ƙasar nan, wanda yake shi kuma Joe Biden ya yi bayanin cewa wato sun ga wani hali ne na halin haƙula'i, wanda yake duk duniya ne is kamar global a yadda ya yi bayani. Kuma ya nuna cewa yadda yake ta bayani ya nuna akwai kyakkyawan fahimta dangantaka wato relationship din su Republican da Democrat, yadda suka nuna goyon baya abubuwa da yawa ana fasin nashi kaman bills in an kawo, domin a makasa aiki a tsira tare a faɗi tare, ba tare da duba wannan ɗan Republican bane a wannan ɗan Democrat bane, saboda awa ƙasa aiki gaba ɗaya.
Malam Garba Suleiman kenan, ɗan Najeriya mazaunin Boston mai fashin baki akan harkokin yau da kullum. Masu aiki ceto a ƙasar Turkiya da Siriya sun sha gwagwarmaya da tsananin sanyi da safiyar yau Laraba, a ƙoƙarin da suke yi na kubutar da mutane da suka makale a cikin buraguzan gine-gine da suka rushe sakamakon wata gagarumin girgizar ƙasa da ta afkawa yankin a ranar Litinin, kana ta yi sanadiyar mutuwar mutane sama da 7,700. Bayan wani sanyi da aka tafka a cikin dare da ya zo da kankara, har yau ana samun rababin girgiza bayan wadda ta kai ƙarfin maki 7.8. Sama da ƙananan girgiza 20 ne aka kiyasta sun kai ƙarfin maki 4 ko fiye da haka, suna girgiza yankin har kan iyakan ƙasashen biyu. Babban daraktan hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ya bayyana goyon bayansa ga mutanen Turkiya da Siriya a wannan lokaci na jimami, kana ya ce adadin rayuka da suka salwanta bai nuna tsananin bakin ciki da kuma asarar da iyalai suka yi ba, kamar waɗanda suka rasa uwa da uba ko ya ko kuma ɗa wanda suka makale a cikin buraguzai, da ma waɗanda ba su da tabbas akan ko 'yan uwansu suna nan a raye ko kuma sun mutu. Da yake jawabi a wani taron WHO a birnin Geneva, Tedros ya ce hukumarsa ta tura jirgi dauke da kayan magunguna zuwa kasashen biyu, kuma za su yi aiki domin taimakawa farfadowa da kuma sake gina kasashen. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yan sandan Mexico sun tsare wani likita da ake zargi da yin amfani da gurbataccen magani da ake zaton ya haddasa barkewar wani nau'in cutar sankara a jihar Durango da ke arewacin kasar, bayan da cutar ta kashe akalla mata 35 a cikin 'yan watannin nan. An shimfiɗe wasu mutane 79 a asibiti masu dauke da alamomin kamuwa da cutar. Yan sandan sun kama likitan ne wanda ya kware a fannin allura a ɗakin tiyata da safiyar jiyar Talata da laifin yin aiki ba bisa ka'ida ba, ciki har da sake yin amfani da wasu magunguna a wani asibiti mai zaman kansa da yake aiki a gurin, sai dai ba a bayyana sunan likitan ba.
Jama kaɗan za mu kawo muku ƙarshen labaran duniyar, amma yanzu bari mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Kamar yadda kuka ji a labaran duniya, shugaban Amurka Joe Biden ya yi jawabi karo na biyu akan halin da ƙasa ke ciki, inda ya yaba da nasarorin da ya samu tare da goyon bayan 'yan majalisar dokokin ƙasar da kuma manufofinsa. Ya nanata ci gaban da ya samu musamman ta fannin tattalin arziki. Na tattauna da Aminu Yakubu Lami, masanin harkokin siyasa kuma tsohon jami'i a gwamnatin jihar Ohio da ke nan Amurka, game da jawabin na Biden ga abin da ya ce.
Biden mutum ne ɗan siyasa, ya kusan ya yi shekara da shekaru yana siyasa, saboda haka ya san ciki da wajen yadda al'amura yake a nan, wato majalisar tarayya da kuma majalisar dattawa ɗin. A gaskiya ya yi bayani ya kamata, kuma ya yi kokari, kuma ya zama ya zance ya lajabta 'yan Republicans da dada ne razana su tun da sazauna suna ihu ba su yadda da shi ba, amma yanzu kin ga ya yi magana da wanda ya tattaro kansu kan abin da suke kuka suna sosai, ya faɗa za su yi, ya yadda a kan cewa za su akan su zo su zauna su yi shawara, saboda haka siyasa take tafiya. Ya tambaye su a nan a gaban duniya, a gaban talabijin da Americans sun yadda za a yi hakan suna tafi. Don saboda kin ga ba za su dawo kuma daga wasu ce sun kiyar da ba.
Ana gani kamar 'yan Republicans sun gamsu da yawancin bayanin da Biden ya yi kenan.
To, a gaban abin da muka gani yanzu dai sun gamsu da shi ɗin. Tunda kin ga ba wanda ya nuna cewa rashin gamsuwa da shi, wanda mutum ɗaya wato Magic Green ita ma da ta gawun ya kuɗa ta koma ta zauna. Ita ta fara ihu, ta ga ci kyamara yana kanta ta koma ta zauna. Kuma kamar shi wato kakakin majalisar tarayya ɗin Kevin McCarthy, ainihin mutane suka lura yana neman hana su ihun da suke yi, ya rasa yadda zai ne da su. Mariya takaice jawabi ne mai kyau bisa ga jawabi irin na 'yan siyasa wanda na saba da gani wato a shugabannin Amerika.
A tsawon jawabin da ya yi, wani abu ne ya fi jan hankali koko waɗanne abubuwa ne suka fi jan hankalin jama'a?
To, wannan kin san ya danganci wasu jama'a ake tambaya. Kin ga na farko ba taɓa tsammani wato zai samu wato nasara kan abin da ya ba shekara biyu.
Kamar me kenan?
Duk abubuwan da suka faru, kamar kirkiro da wato tattalin arzikin kasar. An kin ga ana gama COVID ɗin nan ya zo ya shigo, COVID ɗin bai gama ba. Duk da COVID ɗin kusan ya rufe kasar, ya zo ya yanzu kirkiro aikin da yake yi ayyuka miliyan 10 a shekara biyu, wanda ba taɓa samun mutum da irin wannan ba. Kuma wato indicators da suke nuna wato wannan alamomi suke nuna cewa rashin aiki da shauransu, mutanen da ba su aiki yanzu ya sauka ƙasa, wanda ba taɓa samun ƙarancin sa haka ba kusan shekaru 50 da ya wuce, a cikin shekaru 50 da baya. Dan ya faɗa ai tare da 'yan Republicans ne suka samu wannan, kamar wato wannan bill ɗin na infrastructure wanda za su bi ne suna gyara hanyoyi, da kuma irin kamar ma wasu kera wannan chips wato na'urorin da ke sa mota ake amfani da shi a mota
da wayoyi da sauran na'urori.
Inda da daga China ake kawo, to ya zama cewa da COVID ya zo sai ya zama abin ya zama matsala. Wato kamfanoni sun rufe, ba a samu a kawo abubuwa daga China, saboda ko da jiragen ruwa ba su samu suna tafiya sosai. To kin ga yanzu ya samu aka shekara mai zuwa da ya wuce a nan ne actually a nan jiharmu na Ohio suka bude wato yanzu suke gina kamfanin da za su rinka yi din.
To, bayan waɗannan abubuwan ta fannin tattalin arziki, akwai kuma batun hauhawar farashin kayayyaki wanda kusan ƙasashen duniya baki ɗaya ke fuskanta a yanzu. Ya kake ganin 'yan ƙasa suka karɓi bayanin da ya yi?
Ina da za su karɓa, saboda in kin ga wato in akwai masu duba harkokin wato tattalin ƙasa za su ga cewa wato tsadar abubuwan halin da America ya dan fara saukowa.
Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
An kashe akalla mutane 38 kana sama da wasu 130 suka jikata biyu bayan fadin kwanaki biyu da aka gwabza a birnin Las Anod a gabashin kasar Somaliland. Jami'an kiwon lafiya sun kuma bada rahoton cewa babban asibitin birnin Las Anod da ke zama babbar cibiyar lafiya a wurin ya fuskanci wasu abubuwa da ake zaton harsashe ne. Wasu harsashe hudu sun afka mana waɗanda suka lalata wasu ofisoshinmu, inji Ahmed Muhammad Hassan, daraktan asibitin. A ƙarshe, wani sabon bincike da aka fitar yau Laraba ya ce babu wani sabon nau'in cutar COVID-19 da ya ɓarke a Beijing a cikin makonni da China ta ɗage dokokinta na yaƙi da cutar COVID-19 a ƙarƙashin wannan shekara. China dai ta ga ƙaruwan kamuwa da cutar a lokacin da take tsauraran dokokin nata na yaƙi da annobar a farkon watan Disamba. Lamarin da ya haifar da fargaba a kasashe duniya da dama da suke ganin za su iya sake ganin nau'i da tsananin yaduwa da kuma saurin cutar. Kasashe da dama batun ya ankarar da su suka kafa sabbin dokoki ga matafiya daga kasar China. Haka zalika suka yi nuni da rashin bayyana gaskiya akan wannan batu wanda yake nuna ko kuma ita da fushin kasar China akan wannan zargi da ake mata na rashin faɗan gaskiya.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, kafin ku ji shirinmu na gaba, ku dan shakata da wannan waƙar.
Da bambanci a junanmu mu haɗa tayi mu daina faɗa na addini ko na siyasa. Najeriya ƙasa ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya. Da Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya. Najeriya ƙasa ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya. Nigeria, ƙasa ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya. Mu haɗa tayi, mu bar ƙabilanci da bambanci. Nigeria, ƙasa ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya. Da Hausa da Yarba da Ibo a Nigeria.
Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 17, 25 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Assalamu alaikum mai sauraro, barka da hantsin wannan rana kuma barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon yamaci da nan sashen Hausa na muryar Amurka. Tun da aka fara demokuraɗiyya a Najeriya shekarar 1999 lokacin zaɓuka sukan sanya al'ummar ƙasar cikin wani hali na damuwa sakamakon yadda wani rukunin al'ummar ƙasar suke amfani da wannan dama wajen tada zaune tsaye. Kimanin makonni biyu rage zaɓe ya kankama a Najeriya, wai wacce irin rawa mata za su iya taka wajen tabbatar da an yi zaɓukan cikin lumana? Wannan ita ce maudu'in da za mu tattauna da bakin namu wanda zan ba su dama su gabatar da kansu.
Assalamu alaikum jama'a, sunana Halima Baba Ahmad, National Prison Center for Juvenile Delinquency Awareness.
Sunana Halima Ban Umar, nake shugaban kungiyar Women in Media Communication Initiative wanda aka sani da WIN.
To Hajji Halima,
zaben 2023 ya karato, wace irin rawa kike gani mata za su iya takawa domin tabbatar da zabe mai tsafta, ingantacce kuma nagartaccen zabe?
Alhamdulillah, gaskiya mata bana ba ma bana ba ko da yaushe muna kokari, sai dai kuma akan dan samu akasi ne, amma wannan shekaran kan gaskiya mata mun jajirce sosai, muna ta kokari kuma muna ta kokari fadakar da mutane in uwa muka bai zubi ina da NGO, muna fadakar da mata akan yanda za su yi kokari su bada nasu gudumawa daga cikin gida har zuwa wajen zabe, tabbatar an yi zaben nan lafiya kuma an gaba lafiya, kuma muna kwadaita musu cewa lalle kowa ya fita da zaben gwanin sa, amma mun roke su dan Allah duk wanda da a zaba ko an ba mu mace kudi ta karbi kudin ta ci abinci, idan ta je dangwalawa ta dangwala mu wanda take ganin zai bata adalci insha Allah alkarim.
To Hajabin Umar,
akwai rawa da mata za su taka sosai a wannan zaben mai karatuwa da izinin Allah. Na farko dai, kamar yadda kika ce, mu iyaye ne kuma akwai nauyi akan mu na lalle mu wa ƴaƴayen mu magana, saboda kin ga diddai wani banga siyasa dai matasa ke yi, kuma yawanci zaki ga masu yin takara mazaje musamman su suke hayo su su zo su musu banga siyasa. To haƙƙin iyaye ne mata har da mazan ma lalle mu yi wa ƴaƴayen mu magana, mu kuma nuna musu illar shiga wajen tashe-tashen hankali lokacin zabe, musamman su yi la'akari da cewa duk wanda isa su yi banga siyasa ayi tashe-tashen hankali su duba su ga ina nashi ƴaƴan suke. Watakai ba masa Najeriya suna kasashen waje suna karatu, kuma a duba a ga cewa duk wanda ya banga siyasa ina yake karewa ne ni a ofishoshin mutane suke karewa, ana neman dan abin da za a samu wani abu a sa a baki, ba wanda yake tunanin ya ce to bari a mai da su makaranta a samu musu sana'a, in banda shekarun baya da muka samu akai wadannan abu ba dai, to yanzu ya tsaya cik ba ai, saboda haka iyaye mata lallai ne su jajirce mu tabbatar cewa ba ai amfani da ƴaƴanmu wajen tashe-tashen hankula ba. Na biyu kuma abin da muke jin hankalin mata shine tun 1999 aka fara wannan demokradiyyar, kuma a Kano na san da aka yi an samu Hajiya Najatu Muhammad da ta tsaya takarar Senate, kuma Allah ya ba ta sa'a, to sai aka kansile zaben, aka ce zaben bai yi ba. To bayan nan kun ta samun kalubale kala-kala, to bane yanzu alhamdulillah an samu mata jajirtattu, ƙwararru, masana, masu ilimi, masu hangen nesa, wanda abin da ke damuwarsu shine harkokin mata da matasa.
To Hajji Halima, yaya kike kallon yanayin siyasar bana?
Yanayin tafiyar siyasar bana kam ya zama akwai bambanci.
Me yasa kike ce haka?
Saboda ana faɗakarwa, kuma gaskiya tsanani ya ƙara samu mun ƙara fahimtar rayuwa, mun fara sanin masu sanmu da masu ƙima da wanda zasu mana zaƙin baki da sauran su haka. Tunda yanzu lokaci ya fara wucewa wanda da a zo a ce kaza da ai ba ai bibiya da sauransu ba, daga ciki aikin da muke muna faɗakar da al'umma ba ma mata kaɗai ba, duka al'umma kowa ya fahimci cewa ba wai kuɗin da za a baka shine ba, a'a mu gani a ƙasa shine babban mutuncin mu, kuma shine kimanmu, za mu kare kimanmu da kanmu, don ba kuɗi muke buƙata ba, muna buƙatar mu ga aiki a ƙasa ne, kuma ka ga aiki a ƙasa kuma inda za a kashe mana kuɗin mu, duk ɗan ƙasa na da haƙƙin da zai san cewa ga kuɗin da aka bashi ka san sa da budget, ga abin da aka yi da shi, sanata ko kuma res ko ma wane ne ko gwamnan gari insha Allah alkarim, ko da ke yanzu da abubuwan muke so mu ga ya ƙara ƙarfi sosai, dama alhamdulillah ana samu wannan. Dan ki gani da ka ban shekaru ma da suka wuce ba a yi town hall meeting, to yanzu ko gaskiya hankalin kowa ya koma kai. A sannan ne kaɗai muke da ikon mu bada priority list ɗin mu, kuma project ɗin da muka bada.
Ayyukan da kuke so.
Ayyukan da muke so mu tabbatar an mana, kuma kuɗin da aka karɓa na harajin mu na ƴan kasuwan mu su ma su tabbatar idan ya tafi, in aka zo musu aiki capital ɗin zai tafi yanda ya kamata, ba a tura shi wani gefen kuma a yi wani almar da hana da shi ba.
Hajabin Umar,
kin ga kididdiga ta nuna cewa mata da matasa sun fi kowa jefa ƙuri'a a Najeriya, kuma idan mace za ta fito, in dukkan mace za ta fito da matasa su jefa mace ƙuri'a, to wallahi da tuni mun wuce inda muke, saboda haka yanzu zamani ne ya zo ba jam'iyya ake ba, yanzu mutum ake yi a jefa ƙuri'a, ga mata nan sun fito, muna da mace senator a cikin Kano Central, sannan muna da Gabasawa, Gezawa, akwai ita kuma Danbatta, ina jin ko da kunci ne ko makoda ne, maza dai kullum su suke, muna gani dai cin gaban namu na mai haƙa rijiya ne. muga cewa ana ta bada mata kuɗi, mata suna karba, a kawo wannan mata na karba su jefa mutum ƙuri'a. To mun dai ga yanzu bala'in da muke ciki, matan nan wanda suka fito Allah ya ba su nasara, su kuma muga irin tasirin da za su taka wajen ci gaban mu mata da matasa, dan abin da muke bukata kenan.
To banda batun wayar kan al'umma, wace irin gudunmawa mata za su bayar domin kaucewa dukkanin wani abu da zai kawo cikas wajen gudanar da wannan zabe?
Iyakacin kokarin ko kuma mun ma iyakacin kokarin mu wajen fadakar da mata kan yadda za a samu tamin daman cin moriyar demokradiya a cikin abubuwan da muke fahimtar da su, har da ire-iren waɗannan abubuwa. Saboda kuma mun gaji da yadda ake yi, a yi abin da ake so, mun yi kokarin mu wayar da kan iyayenmu mata da ƴan uwanmu da ƙannenmu da kuma kowanne wanda ta zama mace ce, mu fahimci cewa duk wannan abubuwan da ake amfani da yaranmu a gurɓata mana su bayan zaɓe a bar mu da damuwa, su zo ƴaƴan masu zama mana bala'i, yi kokari duk wannan Allah ya taimake mu an fahimci yanayin abubuwan yake. So kuma kin san nan ma matsalar shi ne idan abu ya ɓaci, gyaran shi zai ɗauki lokaci ba kamar ɓacin sa bane. Amma yanzu alhamdulillah akwai fahimta a tsakanin mu mata fiye da yadda ake zato. Saboda gaskiya muna gani akwai wayan da mazajen su mutu da yawa, sun zama marasa maza, amma kuma mazan su ma mutuwa suka yi. Da irin wannan abubuwan da yake ja irin wannan abubuwan, shi yasa ma muka ƙara himma. Saboda yanayin inda ake duba zaɓen nan ake ganin shi, mu abinda muke buƙata a ƙasar nan zaman lafiya, zaɓe kuma mai adalci.
Kin maganan haɗin kai tsakanin mata, wannan shine kuma zai kai ni ka tambaya na gaba. Idan muka yi la'akari da yadda ake zaɓe a Najeriya, zaki ga yawanci mutane suna yin jam'iyya ne ba wai ɗan takara ba. Sannan la'akari da rashin 'yan takara mata, zaki ga wasu jam'iyyu sun fi samun 'yan takara.
To kin san wani lokaci abin idan aka fara ba za a matsa ma mutane da yawa ba, saboda kar su ga kamar an kai su makura ko kuma an takura musu da yawa. Wannan muna ta kokarin mutane su fahimta ba jam'iyya za a yi ba mutum za a yi. Kowa ma yana da burin ya ga cewa an yi angule da kan zabo, saboda idan har akwai angule da kan zabon ko to za a samu competition, za a samu gasa sosai. Amma aka ce duka an bi maganan wai a zaɓi fati guda ɗaya ne, wannan ba zai kai mu ba. Kuma ana roƙon Allah ne ya kai mu zaɓen nan da rai da lafiya. Kowa ya gwada bajintansa, ba yanda 'yan siyasa suke so su yi amfani da wani ƙarfin mulkinsu ko wani abin da suke so a samu wannan ba. Muna so ne yanzu mu ga cewa an haɗa ɗin saboda mu samu gasar. Samun gasar ne kaɗai dai kawo mana sauƙin irin samun wannan rashin adalcin na shugabanninmu. Da kuma idan muka bar karɓan kuɗinsu ko da mun karɓi kuɗin ba za mu zaɓe su ba, shi kenan. Allah ya tsoya da. Maganar mata gaskiya muna da matsala. Matsalar da muke da shi shi ne kamar yadda na gaya miki, ana ta fahimta ne yanzu. So ba ma so mu ci a lokaci ɗin mun yi aikin komai mun gama, a'a. Yanzu dai tun Allah ya fara taimako mun fara gano wasu gaɓoɓin da za mu gyara, aka fara gyara akan kuma an yi riga da an yarda da wannan ɗin a cikin al'umma.
Hajiya Bin Umar, wani irin tasiri ƙungiyoyin mata za su iya yi wajen cimma nasarar zaben nan?
Kin ga ƙungiyoyin mata suna da tasiri kwarai, kuma zan ce ba ma ƙungiyoyin mata ɗin ba kawai, saboda duk nasarar da mace za ta samu, ko muna so ko ba ma so, dole muna buƙatar maza tare da mu, mazajenmu, iyayenmu, ƴaƴanmu, ƙannenmu, yayyenmu. To a duk sanda kika ga akwai ƙungiyoyin mata, kamar kin gani yanzu ƙungiyata ta mata ce, amma kuma duk abin da za mu yi muna haɗaka, muna haɗowa da mazan, saboda duk abin da ka haɗa da namijin yana da tasiri, saboda goyon baya muke nema. Idan muka ce mu mata ne duka mu kaɗai za mu yi, ba wai ba za mu iya ba, amma duk abin da kake kana son kowa ya zama ne yana da ruwa da tsaki a ciki. Saboda haka ƙungiyoyi da yawa in kika duba kusan ce a arewa ma gaba ɗaya akwai ƙungiyoyi da yawa, har na mazan da za ki ga su dama ci gaban mata suke yiwa, kuma suna aiki tare da mu.
Mai sauraro, gashi mun koro gankara sai dai kuma lokaci ya cin mana, amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe, idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu, za mu dora daga inda muka tsaya a yau. Yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu, sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu, ni Aisha Mu'azu nake cewa mu wuni lafiya.
Madalla a gaida Aisha Mu'azu. To yanzu kuma ga sharhin jaridan kasar Kamaru.
Zan fara sharhin jaridan namu na wannan makon ne da jaridan da misaje ta kasar jamhuriyar Kamaru, wanda yanzu haka ta yi mana bayani kan yadda aka yi wa wani dan jarida kisan gilla a Benin Yaounde. amma dai gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru ta fara binciken gwagwabkan wannan lamarin da ya faru. Ɗan jarida Zogo shi dai an kashe shi ne a yayin da ya yi bayani a kan waɗansu manyan takardu wanda manyan jagororin kasar ta jamhuriyar Kamaru suke ta badakala a kai, amma yanzu dai an fara ɗaukan waɗansu masu ruwa da tsaki a kan harkokin kasar jamhuriyar Kamaru domin yi musu binciken kwakwab. Sai kuma jaridar nan ta Dusahel ta arewacin kasar jamhuriyar Kamaru ita kuma shaida mana ta yi cewar a arewacin kasar yanzu dai ana samun cikas ga waɗansu waɗanda ba san ko su wane ne ba waɗansu kai waɗansu ƙananan harhari a ƙauyuka da kuma kan hanyoyi da take kula kasar tarayyar Najeriya da kuma kasar jamhuriyar Chadi. Sai kuma jaridan Delwest ta kasar jamhuriyar Kamaru ita ma ta yi mana bayani ne kan yadda gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru take hoɓɓasa wajen gyara hanyoyi da kuma yi musu kuskure ma har ma da gina waɗansu sababbi domin cimma burinta na yadda gwamnatin shugaba Biya ta ɗauki alƙawarin cewar za ta yi a wannan shekarar ta 2023. Sai kuma jaridar Kalara anda ita kuma ta yaba wa shugaban kasar jamhuriyar Kamaru wajen yadda ya ce a yi binciken kwakwab kan harkar da aka kashe wani ɗan jarida wanda ya bayyana waɗansu takardu na manyan jagorin kasar jamhuriyar Kamaru anda suke badakala da kuɗaɗen kasar da kuma yadda suke ta ƙoƙari na ganin cewar sun durƙusar da tattalin arzikin kasar jamhuriyar Kamaru. Jaridar The Point ita kuma cewa ta yi yanzu haka dai a kasar Kamaru ana ta ƙoƙari na ganin cewar gwamnati ta yi ƙoƙari na haɓaka ɓangaren noma a faɗin kasar domin samun taimaka ta kowane ɓangare, kasancewar yanzu dai kasar jamhuriyar Kamaru tana cikin ƙasa ƙwaya ɗaya tilo a nahiyar Afirka ta tsakiya waɗanda suke baiwa ƙasashen kayayyakin taimaka kama daga tumatur da albasa da kuma waɗansu kayayyaki waɗanda ake amfani da su na yau da kullum. Za mu kammala shahin jaridar namu na wannan makon ne dai da jaridar Africa Media anda ita kuma ta mana cewar yanzu dai gwamnatin Biya tana kokarin daukan dakarun tsaro kusan 6,000 a faɗin kasar domin haɓaka matsalar tsaro a kasar jamhuriyar Kamaru. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Madalla a gaida Muhammad Awal Garba. To yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa a jiya Talata cewa labarin Amurka labari ne na cigaba da jajircewa, yayin da yake jawabi akan hali da ƙasa ke ciki wanda ya maida hankali akan manufofin tattalin arzikin ƙasar na cikin gida, inda ya ƙara da yin kira ga 'yan adawa na Republican da su haɗu su yi aiki tare. Sai dai gwamnar jihar Arkansas Sarah Huckabee Sanders ta jam'iyyar Republican ta mayar da martani akan jawabin na Biden daga kausar lafazi, inda bayananta suka bayyana akasin kalaman na Biden ta kuma ceceki shugaban kasar. Masu aikin ceto a kasar Turkiyya da Siriya sun sha gwagwarmaya da tsananin sanyi da safiyar yau Laraba a kokarin da suke yi na kubutar da mutane da suka makale a cikin buraguzan gine-gine da suka rushe sakamakon wata gagarumin girgizar kasa da ta afkawa yankin a ranar Laraba. A ranar Litinin, kane ta yi sanadiyar mutuwar mutane sama da 7,700 bayan wani sanyi da aka tafka a cikin dare da ya zo da kankara. Har yau ana samun rububin girgizar bayan wanda ya kai makin 7.8.
To masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi. Sai kuma can an jima da rana za ku ji wasu abokan aikin namu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin, da Solomon Abu wanda ya haɗa shirin da Bada Umarni, da ma injiniyan Makal, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.